domin fa'are wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba kadun waɗanda aka sace a sanadiyar hari kan jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna. Rashin tabbas na hanyar da aka dauka don kubutar da su ya sanya raka lamarin da kiraye-kiraye da kuma addu'a. Daga nan kuma zamu ji wani shirin kula da marayu. A rufe tafsiri a masallacin Uthman bin Affan, Sheikh Husaini Zakariya ya buƙaci ɗaukar duk matakan da suka dace don kubutar da mutanen.
To ina roƙon gwamnati ta sa baki a cikin wannan harka, ta yi duk abin da ya kamata ta yi domin ta fato waɗannan mutane daga hannun waɗannan wato ƴan ta'adda, ko kuma ta shiga yarjejeniya da su don fato waɗannan mutanen, domin ba su ji ba, ba su gani ba, al'amari ne kawai tsara su, kuma yana iya tsara kowa daga cikin mu nan. Sai dai fatar mu da kuma roƙon mu ga Allah subhanahu wataala, kafin wani abu ya faru na ceto su ko kubuto da su, Allah ubangiji ya tsare mana su, lafiyar su da mutuncin su, kuma ya kare su, ya ba su lafiya, sannan kuma ya ba su hakuri da yarda da abin da Allah ya shirya ma kowa shi zai faru. Amma muna addu'a ga Allah subhanahu wataala ya fato su suna masu lafiya da koshin lafiya, kuma suna cikin mutuncin su da kuma ainihin hayyacin su. Kaga Najeriya, muna da alƙawarin da muka ɗauka wa junanmu, shi ne kowa ya zauna inda yake so a Najeriya, kuma ya rayuwarsa yadda yake so, sannan ya addinin shi yadda yake so. Wannan ya zama wajibi a kan gwamnatin Najeriya ta tabbatar da haka, cewa duk ɗan Najeriya da ya je wani ɓangare na Najeriya don ya zauna ya kasuwancin shi, ko ya noma, ko ya wata sana'a, ko ya wata rayuwa da yake so ya yi, ta kare haƙƙinsa, ta kare mutuncinsa, ta kare masa dukiyarsa da rayuwarsa baki ɗaya. Idan aka yi haka, za a zauna lafiya a Najeriya, kuma arziki zai haɓaka, sannan za a samu wato haɗin kai tsakanin duk ƙabilu da kuma addinai baki ɗaya wajen wanzar da zaman lafiya tsakaninmu. Wannan shi ne nake fatan Allah su yarda, idan har muka yi haka za mu samu cigaba a wannan ƙasa. Saboda haka gwamnati idan ta shigo da mutane a harkokin tsaro, kuma ta shigo da mutane a harkokin tafiyar da arziki, ya ka samu arziki yanzu da yawa a ƙasar nan, to ya kamata kuma a cikin harkokin tsaro ta shigo da mutane su ma su taimaka wajen wato ganin cewar an zauna lafiya, kuma an samu aminci a wannan ƙasa.
Wato mulki amana ce wadda Allah yake ba mutane waɗanda yake so ko zaɓa daga cikin al'umma. Amma wannan zamanin mutane ke fitowa su ce a zaɓe su, kuma su yi amfani da dukkan abin da yake na ƙarfi ne, na dukiya, da tarin mutane har da yaudara, har da zamba, don a zaɓe su. To idan manufarsu sun hau ne saboda su gyara abin da ya ɓaci, sannan su saita abin da ya karkace, to wannan Allah zai taimake su su ci wannan burin, kuma su samu lada. Idan sun mutu suna cikin mulkin Allah, ya musu ɗaukaka da a shiga aljanna. In kuma sun shiga ne sun yi amfani da waɗannan matakai don su ci dukiyar mutane, sannan su Iblis suna kallon ana kashe mutane, ana ƙona dukiyarsu, to tun daga nan Ubangiji yana gaya musu cewa ba su tsira ba, zai wulaƙanta su a duniya, sannan kuma gobe kiyama zai musu azabar da babu ainihin mai ce ma Allah ya haƙuri. Wani na san shi ɗan uwana ne, ko abokina ne, ko sarkina ne, ko mahaifina ne, kowa babu mai wannan. Don haka ina kira zuwa ga shugabanni gaba daya su farka daga abinda suke kai na mulki wajen kare dukiyar mutane da rayukansu da addininsu da martabarsu da mutuncinsu. In ba haka ba, to tsakaninsu da mutuwa lokaci kaɗan ne kawai. Don haka kowa zai koma ga Allah, kuma zai ga abinda baya so, don ya yi abinda yake so a nan duniya.
Mun gode Sheikh Hussein. Shi ma fitaccen mai sharhi kan fitinar satar mutane, Farfesa Usman Yusuf, ya buƙaci duba kadun waɗanda aka sace don sako su.
Irana, wa'annan wanda suka yi garkuwa da su, cewa ‘yan adam ne halitta Allah kamar su, su kalle su da idan rahama, cewa wa'annan matafiya ne, babu abin da suka yi musu, su sako su don Allah, don Annabi. Irana da su kenan, wa'annan matafiya ne. Wannan sosai ya same su, su sako su ga iyalansu. Kira na kenan, malama su ga wa'annan wa'anda suke garkuwa da mutanen nan.
Farfesa, wannan ya nuna kamar nuna hotunan nan da mutanen nan ke yi, kamar suna nuna mutanen suna nan, amma watakila ko suna buƙatar sai an yi musu magana ne sannan su iya sako mutanen.
Wato mun haɗu da 'yan uwan wayannan wanda ake garkuwa da su a daji. Duk wanda ɗan uwan shi na cikin wannan hatsari, ba abin da muke yi a masallatai yanzu da coci na Kristoci sai addu'a. Allah ya fito mana da su lafiya. Kuma ka ga ɗan uwanka an fito da hoton shi, za ka yi alhamdulillah ka ce eh yana nan da ran shi. Amma har yanzu kana ɗarɗar ruwa da sanyi da ƙura da sauro da kuda duk yana kan. Saboda haka fito da hoton nan da ake ya gwada ma ƴan uwan cewa eh suna nan da ransu. Abin alhamdulillah ne. Amma mun ci gaba da addu'a cewa ya Allah ka fito da waɗannan bayan Allah, ya Allah ka maida su wurin iyalansu lafiya. Gwamnatin tarayya ci ga duk yadda za a an fito mana da su daga daji. Sannan kuma a ga yadda za a kawo tsaro a ƙasar nan. Shi ne na gwamnatin tarayya wanda gobe kiyama Allah zai tambaye su dukansu. Allah ya sa su ci jarabawa wannan.
Yanzu kuma ku biyo ni mu ji shirin da kwamitin marayu na Abuja yake yi na kula da karatun marayu da kuma Jibiyus ta ce za ta fada da shirin zuwa wasu jihohin na Arewa. Ga bayani daga jagoran koli na kula da kadun marayun Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe.
Kenan an tara abin da ya kai miliyan 40 ba kadan. Ba wannan ne kadai abin da aka tara ba. An ba da gudunmuwa ta atamfofi da shadda da suka kai turmi 375. An ba da zannuwan gado wa marayu mata guda 20 da muke so mu aurar, waɗanda iyayen sun rasu babu masu aurar da su. Zannuwan gado guda 20. Mun bayyana muku shirye-shiryen da kwamiti ta yi da kayan abinci da tufafi da muka gayyaci jama'a aka raba wa marayu da kuɗin dinki da aka ba kowane maraya naira 5,000 kuɗin dinki bayan tufafi bayan buhu na shinkafa. An kashe kuɗi da ya kai naira miliyan 25 da 900,600 naira 60. Sannan kwamiti sai ya zamana idan ka cire wannan kuɗi daga adadin abin da aka tara, abin da ya saura a asusun kwamiti yanzu naira miliyan 12,266,947. A wannan kuɗi kwamiti ta yi matsaya za ta ɗauki nauyin marayu guda 100 da za a sa makaranta domin a lura da iliminsu. A wannan shekara mun ɗauki guda 100 za a sa su a makarantun gwamnati, inda uniform za a ɗinka musu da ɗan sayan littafi da biro da abubuwan da ba masu nauyi ba. Kowane maraya za a kashe masa naira 50,000. Saboda haka su 100 za a kashe musu naira 1,500,000. In Allah ya kai mu baɗi sun wuce aji biyu sai mu sake ɗaukan guda 100. Su ma mu biya musu 1,500,000, su kuma waɗannan a ƙara biya musu 1,500,000. Kenan Allah ya mana tsawon kwana budget ɗinmu a kan education shekara mai zuwa zai zama 10,000,000. Sanda waɗannan za su kai aji 6. To a lokacin muna da set na marayu 100 sau nawa? Sau 6. A lokacin budget ɗinmu zai zama naira 30,000,000 ta fuskar karatun marayu na primary. Kamin mu tsallaka sakandare, kamin mu tsallaka waɗanda suke ƙoƙarin wucewa zuwa jami'a. Bana an ɗauki marayu guda 20 da za a aurar da su. Kowace marainiya za a kashe mata naira 300,000 kaya da za a mata. Shi ne naira 6,000,000. Sannan kamin a yi auren nasu, amaren za a yi musu course na koya musu sana'a. Kuma a ba su jari su marayun. Yadda in ta je gidan miji da ya sana'ata da ɗan jarinta, ba za ta damu mijin da sai ya kawo kuɗin data ba, an yi sa'a sai a zauna lafiya. To wannan shi ne abu guda biyu da yake gaban kwamiti. Idan mun haɗa 1,500,000 da 6,000,000 za mu ga 11,100,000. Kenan abin da zai saura a asusun kwamiti naira 1,266,947. A wannan ne ake buƙata a ga an yi wa waɗannan marayu kos na koyan sana'a da kuma ba su jari. Kuɗin ba zai isa ba. Gudunmuwar da za ku ci gaba da kawowa zuwa wannan akawun na marayu ko da bayan mun rufe tafsiri, in Allah ya yarda zai ɗauka mana nauyin waɗannan aikace-aikace gaba ɗaya. Yadda kuka ji tausayin marayu, Allah ya ji tausayin ƴaƴanku ranar da ƴaƴanku za su zama marayu.
Hakika, agazawa maraya na da muhimmancin gaske da rage abubuwan takeici a yankin arewacin Najeriya. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ki ce mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.